إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شي غبدا بياناي da muke yi a tattakaice akan ibadar azumi. Azumi bayanin da muke so mu yi a yanzu game da azumi insha Allah shine wasu maganganu a takaice game da sirrori na azumi da kuma abubuwan da ke cikin shi na tarbiya wanda yake koya ma musulmai. Abu na farko shine azumi yana matsayin ɗaya ne daga cikin tafarki na kawo gyara a cikin al'umma. Idan muka lura da kyau yadda azumi yake koya mutane bin ka'ida da yin abu a sadda ya kamata a yi shi da kuma yin abu na jajircewa, wato mutum baya ci baya sha tsawon awa 10, 12 ko 13 ko makamantansu, amma kuma ba zai yi ragwanci ba, ba zai faɗi ba, ba zai yi kuka ko yayi korafi ba, sannan kuma mutum ya rike sha'awarsa ta tarayya da iyali tsawon wuni. Wannan yana daga cikin hanyoyin koyawa mutane gyara ɗabi'unsu da gyara halayensu. Haka ta fuskar rabuwa da ake fata mai azumi ya yi da laifuffuka waɗanda da yake aikata su, irin sakin baki, irin faɗan munanan maganganu, irin cin zarafi ko kuma cin mutuncin mutane, sannan ko kuma amfani da hannunsa ko ƙarfinsa wajen zaluntar mutane, duk waɗannan abubuwa ne da ake tunanin mai azumi ya zama ya daina su. Kuma waɗannan za su koya mishi tarbiya kenan. Ya kasance hatta bayan azumi sai ya ci gaba da wannan ayyuka na alkhairi ya saba da su kenan. Wato kamar wani wata guda ne da aka ɗauka mutum a cikin shekara don ya yi ƙoƙari ya kanshi tarbiya da training ta yadda zai saba da ayyukan alkhairi ya kuma guje ma ayyukan banza. Akwai malamai da dama da suka rubuce-rubuce akan ire-iren waɗannan matsaloli. Za ka ga malamai suna yawan buga misali da wata magana ta mawaƙin nan da ake ce ma Al-Mutanabbi, Abu Tayyib Al-Mutanabbi, inda yake cewa laula al-mashaqqatu sada an-nasu kulluhum al-judu yafkuru wal aqdamu qattalu, cewa da ba dan wahala dake cikin juriya da ke cikin wato shugabanci, wato da kowane mutum ma zai zama shugaba ne, jagora ne, sai yake cewa aljudu yafkuru, domin yawan kyauta yana maida mutum talaka, kudin mutum suna karewa in yana yawan kyauta da su, wai kadamu kattalu, sannan shiga gaba-gaba a abubuwa, wannan kuma na iya kashe mutum. Wato al-shahid shine da ba dan mutane da ba dan sai ba a zama shugaba, ba a zama babba a cikin al'umma, haka nan kawai kana zama sai ka yi kokari, to haka mutum bai gyara halayen shi, bai zama na kirki, bai zama mai hankali, mai sanin ya kamata, to sai ya tashi ya yi kwazo. Don haka azumi yana koya wa mutane irin wannan kwazo da kokarin aikata ayyukan alkhairi, wallahu a'lam. Haka malamai sukan ambata cewa azumi din nan wato kaman wani training ne irin na soja, koya wa mutane tsari. Don ka lura sojoji a rayuwarsu suna tafiya ne gargashin tsari guda ɗaya, shine abinda suke mataki da cewa da turanci obey before complain, wato ka bi doka kafin kai korafi. Irin wannan tsanani da mora da irin jajircewa da bin doka da oda da girmama na gaba, wanda aka sani a cikin gidan soja, wanda sojoji suna yi ne a gaban shugabanninsu da komandojinsu da masu koya musu training, to kai kuma musulmi babu wanda yake tirsasa ka akan wannan rashin cin abinci da rashin zakke mashawaka, wato babu wanda ya tsare ka dole sai kai. Allah Ubangiji wanda yake ganin ka kawai shi kake jin tsoro sai kake, to sai zama kai ma yanzu wani soja ne na musulunci, soja ne na Allah subhanahu wataala, wanda kake aiki da doka Allah. In an ce a sha ruwa ka sha, in an ce kar a ci abinci ka bari, kana iya bin wannan doka, to kai bin dokarka da kake yi ma dan Allah ya fi irin na soja alheri kenan. Azumi har ila yau yana ƙarfafa ƙwazon mutane da iradarsu, hankalin mutum da ƙwaƙwalwarsa da tunaninsa duka suna cin moriya azumi, domin zai rage maka yawan cin abinci wanda yake sawo kasala, yake kawo yin teɓa, yake raunatar da hankali, zai rage maka yawan damuwa da buƙatu na jima'i wanda suke su ma ba wai suna kawo maka wani dama abin nan basira bane ko tunani a kawai dai biyan bukata ce dan adam wanda Allah ya daura ya daura mutum akan rayuwa a haka to idan mutum ya karanta yawan cin abincinsa da yawan zakewa iyalai wannan yakan rage masa damuwa yakan rage masa abubuwan da yake yawan fitarwa a cikin cikinsa da ya rage ma abin nan wato sassan jikinsa wahalar da suke sha wajen narka abinci da sarrafa shi da ire-iren su duk wannan yana daga cikin abin da azumi yake kawowa na ƙarin ƙarfin wato kwakwalwa da ƙarfin tunani haka azumi yana taimakawa wajen samar da halaye nagari wata makaranta ce take mutane tarbiya akan halaye nagari tun daga kan tsoron Allah ayyukan kyautatawa da alkhairi da sakin hannu da kyauta taimakon juna tausayi kauna da hakuri da kuma sauran halaye nagari waɗanda aka sani domin da a cikin azumi akwai waɗannan ire-iren halaye da kuma muraqabasu azumi zai koya mutum ya dinga muraqabar rayuwarsa wajen aikata halaye nagari zai koya mutum ya dinga jin tsoron Allah a cikin boye da sarari zai koya maka aikin alkhairi wajen sadaka da kyauta da sauran su haka nan hakuri da kai da yunwa kamar da Ibn Qayyim yake cewa azumi yana da tasiri sosai wajen kiyaye gabobi na zahiri da kuma karfin da mutum ke da shi na batini da kiyaye su daga cakudedeniya da abubuwa masu barnatar da su da lalata su wanda a wajen azumi suke barnatar da jiki da gabobi da tunani kamar yadda yake faɗa a cikin littafin sa Zadul Ma'adi wallahu ta'ala a'lam haka nan ilayo azumi yana sanya mu zuciya natsuwa wannan irin tashin-tashina da rai yake ciki tsakankanin nafsul lawama da annafsul ammara da irin abin nan wato damuwoyi da suke damu dan adam duk sanda yayi wani laifi yake jingajin damuwa da sanda yayi wani abu yaji kunci da sauran su to azumi yana taimakawa wajen wato kabihi wajen hana waɗannan abubuwa domin shi azumi tun asali yakan hana ka ne kai waɗannan munanan ayyuka balantana ka koma kuma kana jin damuwa malamai suna kallon azumi har ila yau a matsayin wata hanya ta samar da haɗin kai tsakankanin al'ummar musulmai tsakankanin manyan su da yaran su masu dukiya da talakawa shugabanni da mabiya tsakanin maza da mata da duk wasu nau'o'i da ke hada al'ummar musulmai idan muka lura zai zama lokaci guda za a bar cin abinci lokaci guda kuma za a fara cin abinci a lokaci guda kuma ana cikin halin azumin kowa shi yake ran da aka ce an ga wata gaba daya a dauka ran da aka ce an ga wata gaba daya a sharuwa da zaran alfajiri ya keto kowa ya bar cin abinci sai kuma bayan faduwar rana kaga wannan yana hada kan musulmai duk musulman duniya suna tafi akan wata ibada kwaya daya da suka yi tarayya ga yiwa Allah subhanahu wataala dan haka akwai tarayya a cikin zukatansu akwai tarayya a ayyukansu tarayya a aqidarsu sun yi tarayya a manufarsu da makomarsu abin zai baka sha'awa idan ka kalli koda kwatanci ne zaka kalli irin alal misali ga wanda ya ji ko kuma ma wanda ya kalla a TV duba kaga irin yadda dubban mutane suke yin iftari suke karya azumin su suke sharruwa ma'ana irin harami na Makka a daidai lokacin da ladani yake kiran sallah ko kuma lokacin da rana ta fadi yace dukkanin su ba tare da an tarsasa musu ko kuma an ba su wani umarni irin yadda komandan soja yake barowa ba kawai daga zaran sun ji wannan kiran sallah na ladani kowa sai ya sharuwa kuma kowa yana kallon kanshi a matsayin ɗaya ne daga cikin al'ummar musulmai babu shakka wannan abu ne mai ban sha'awa har ila yau malamai sukan ce azumi yana da tasiri sosai wajen samar da abin da ake ce ma public health wato abin nan kiwon lafiya na bai daya ko wanda yake ya shafi al'umma saboda abin da ke cikin sa na wato tun daga kan daidaiwan mutane azumi na taimaka musu wajen ragewa cikin su wahalhalu da ragewa kayan cikin su aikin digesting narka abinci da rage da hana jukunan su daga samun abin nan fat abin da yake yayi yawa na abinci da abin da yayi yawa na abin sha da abin da yayi yawa na jima'i sannan kuma azumi yana taimakawa wajen kawo lafiya ta ruhi da tsarkake ruhin mutane da makamantansu al-Allama bin Bas rahmatullahi alaihi yana yin wasu maganganu da yake fada game da binnan wato alfanun azumi inda yake cewa وفي الصيام فوائد كثيرة أتكلم أزمي أكوي فائدة جمع سيوة وحكم عظيمة ده حكم مما سيوة منها دك تكي أكوي تطهير النفس سركك زوجيا وتهذيبها تتاتي زوجيا وتزكيتها دايما تتزكية واتو بنا تنكدي تدريري من الأخلاق السيئة تاتي زوجيا رقمونا ننهالي والصفات الذميمة ده سبوبي أبن زرقي كالأشري والبطري والبخلي kama wato girman kai da sakarci da sakin baki da ruwa yuqarbu ladayhi yake cewa wata'widu hal akhlaq al karimata da kuma saba wa zuciya da halaye na girma na kirki ka sabri kaman hakuri wal hulmi da dauriya wal karami da halin kyauta wa mujahadatin nafsi fima yurdillahu wa yuqarribu ladayhi da kuma wato koya mu zuciya tarbiya akan abin da zai yarda da Allah kuma ya kusantar da bawa zuwa ga Allah wa min fawaidi sawmi annahu ya'rifu al-'abd nafsahu wa hajatahu ya'rifu al-'abd nafsahu wa hajatahu wa da'afahu wa faqarahu li rabbih ya'rifu amin ya'rifu yana sanar da mutum azumi yana nuna mutum abin da yake na raunin sa da buƙatar sa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ويذكره بعظيم نعم الله عليه كما يتنا وباوا ده جرمن نعمومن الله اكن باوا ويذكره ايضا بحاجه اخوانه الفقراء sannan باوا wanda yake da wadata azumi zai tana mishi buƙatar ƴan uwansa talakawa fayujibu lahu dhalika shukran lillahi subhanahu wa ta'ala sai wannan ya tirsasa mishi dole ya gode wa Allah walisti'anata bi ni'amihi ala ta'atihi kuma ya sa shi ya kokarin ya amfani da ni'imar da Allah ya masa wajen biyayya Allah wa muwasati ikhwani al-fuqara wal ihsan ilayhi sannan kuma ya kokarin sadar da zumunci da yin kyauta da kyautatawa ga talakawa ƴan uwansa wa min fawaidi sawmi malam bin baz yake cewa daga cikin fa'ida azumi aidan annahu yutahhiru al-badna min al-akhlaqi ar-radi'a yana tsarkake jiki daga abubuwan da ke cakuɗe da na jiki wanda suke munana wa yuksibuhu sihhatan wa quwwa sannan zai sa wa jiki ƙarfi da lafiya a itarafa bidhalika al-kathiru min al-atibba an samu da dama daga cikin likitoci sun faɗi wannan magana wa alaju bihi kathira min al-amrad kuma sun yi maganin wasu cututtuka da dama ta hanyar horar da mutane akan barin cin abinci da barin yawan cin abinci wallahu alam to wannan a takaice kenan kwarai dangane da fa'idojin azumi wanda ba wai lacca ce mai fadi ba fadakarwa ne a tattakaici yaushe ake fara azumi ta yaya wata yake tabbata ganin wata yake tabbata malamai suna da maganganu da suke yi da dama akan shigan watan ramadana da kuma shigan watan shawwal Allah subhanahu wataala yana fadin cewa faman shahida minkum ash-shahra falyasum wanda duk ya halarci wata daga cikin ku to sai ya azumce shi wannan aya da ke cikin suratul baqara ko kuma bangaren aya da ke cikin suratul baqara ita ce wato kaida ta farko wanda Allah subhanahu wataala ya shimfida game da azumi din dan aya tana nuni zuwa ga wacin wajibcin azumi daga farkon shi zuwa karshen shi da kuma sanin farko da karshen wata kenan abu na farko shine ganin watan ramadana da kuma karshe kuma shine ganin watan shawwal duk sa'ad da ya tabbata cewa an ga watan ramadan to ya wajaba ga duk wanda labari ya iske shi ya azumi duk sanda ya tabbata an ga watan shawwal to wajibi ne ga duk wanda labari ya iske shi sai ya sha ruwa sawa'un mutun ya gani da kanshi ne ko ku wani ne ya gani wanda al'umma a shugabancin wannan al'umma ya yadda da cewa an ga watan wallahu alam akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wadanda aka ruwaito da suke bayani akan hukunce na ganin wata daga ciki akwai hadisin da ibnu umar radiyallahu anhu wa an abihi ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma a ce ya bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tasumu hatta tarawul hilala wa la tufturu hatta tarawhu fa in ghumma alaikum faqdiru la kar ku azumi sai an ga wata kuma kar ku sha ruwa sai an ga wata idan ya buya gare ku saboda hadari ko iska ko kura to sai ku kaddara masa wannan magana zamu ji fassara ta cewa a kaddara masa a dauka yau bai fito ba kenan tunda ba a ganshi ba sai a ce gobe 30 ga watan sha'bana wannan hadisi ne wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi da sauran malamai har ila yau daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzo Allah yana cewa sumu li ru'yatihi wa afthiru li ru'yatihi fa in ghumiya alaikum fa akmilu sha'bana 30 wannan riwaya ta Abu Huraira wadda ita ma tana cikin Bukhari da Muslim kaga ta fassara cewa ma'anan faqdiru lahu shine a cika sha'bana 30 ga wata wadannan dalilai za su bayyana wa ne karatu ko mai saurare cewa Allah subhanahu wataala ya danganta ya ta'allaka da shigan watan Ramadana akan ganin wata ido da ido wanda mutane za su yi babu wani abu na wahala ko bukata zuwa ga wasu injina ko wani lissafi ko kuma wani abu wanda zai za a ce ya fi karfin mutane da haka malamai sun yi maganganu akan shin ganin watan ya yake kasancewa wasu suna ganin cewa dole sai an samu tarayyan mutane da dama sun gani wasu kuma suka ce duk inda aka samu mutum biyu adilai suka gani to ya wadatar wasu kuma suka ce koda mutum ɗaya ne Hanafiya su ne waɗanda suke cewa idan sama a ran da za a ga watan idan ya zama sararin samaniya babu wani ƙura a kanta ko hadari to a wannan lokacin dole sai mutane da yawa sun gani domin a lokacin idan mutum ɗaya kawai ya gani to su suna ganin zai zama ganin shi kuskure ne amma idan sama ta zama akwai hadari ko girgiji to a lokacin suka ce babu laifi ana iya amfani da shaidan mutum ɗaya wanda ya gani idan an yadda da iliminsa da hankalinsa da addininsa da tunaninsa yayin da su ko malikiya suna ganin cewa ganin wata wurin su akwai mas'ala iri uku a ciki na farko ko dai a samu tarayyan mutane da dama su ganshi wadanda koda ba adilai bane suka ce indai mutane da yawa sun gani ba dole sai an nemi adalci ba mutanen da an san ba zai yi su haɗu akan ƙarya ba ko kuma ya zama a samu adili guda biyu su ga wata a lokacin sai ya zama wannan ganin wata shi ma ya tabbata ko kuma ya zama mutum ɗaya ya ganshi suka ce to wannan mutumin shi kadai ne ya wajaba akan shi azumi idan ya gani kuma shi kadai ne ya wajaba akan shi sauke idan ya gani ko kuma da shi da waɗanda ya bawa labari suka yadda kamar iyalan shi ko abokan shi ko wanda suka san shi amma al'umma ba ta yi aiki da ganin watan shi kadai ba suka ce amma idan ganin wata wanda ya shafi ganin na sallah ne wato Shawwal to babu laifi yana iya tabbata da mutane da yawa yana kuma iya tabbata da labarin mutum biyu wannan ra'ayin malikiya kenan mazhabin Shafi'iyya suka ce ganin watan Shawwal da Ramadana duka yana tabbata kuma wasunsu ne zuwa ga a samu tarayyan mutane su ganshi mutane da yawa wato koda sama tana da hadari ko ba ta da shi su agun sai an samu mutane da yawa kuma ya zama waɗannan mutanen su zama mutanen kirki ne masu hankali da sauransu manzo ne dai masu tsawo mazhabin Hanabila su kuma suna ganin ko da yaushe ne aka ce an samu wani mutum kwaya daya wanda yake baligi mai hankali mai namiji ko mace bawa ko da wanda yake musulmi ya tabbatar da ya ga wata to su agun su wata ya tabbata na Ramadana amma idan watan Shawwal ne suka ce sai mutum biyu saboda ihtiyari saboda taka tsantsan wajen ajiye azumi suna ganin ya fi hadari a ce an sha ruwa a cikin Ramadana fiye da hadarin a ce an yi azumi a cikin Sha'ban haka dai malamai suka yi ta maganganu da yawa za a same su da bayanansu a cikin majmul fatawa na Ibn Taymiyyah mujalladi na 25 haka Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'adi ya tattauna sosai akan wannan matsala to idan muka lura jama'a duka malaman sun yi ittifaki akan cewa sai fa gani ya tabbata inna ma inda suka saba akan menene ma'anar tabbatar gani din abinda daga karshe malamai muhaqqiqai irin su Ibn Taymiyyah suka tabbatar da ire-iren su shine cewa watan Ramadana yana tabbata ne idan aka samu ganin wata ya tabbata daga ta fuskar shugabanni idan shugaban musulmai ya yadda da ganin wata to koda mutum ɗaya ne ko mutum biyu ne ko mutum nawa ne indai shi ya gamsu da cewa an ga wata to wajibi ne kowa ya azumi idan ya gamsu da cewa wata ya kama na Shawwal to wajibi ne kowa ya azumi ba a karbi ba a karbi ganin watan yaro ba a karbi ganin watan kafiri tunda ba musulmi bane ba a karbi ganin watan mutumin da yake mara hankali ko wanda yake sahuhu haka ba a san shi da tunani na kwarai ba الإمام النووي أتكلم لتافن شيء أبننا واتو أتكلم لتافن شرح شيء نسيه مسلم ينأشي وا أبن داي كني في دعنة واتا كمدة سوسيكي بدأ أشافيه شيني رؤيته بعد المسلمين دعنة وصلت كم مسلمي يأشي ولا يشترط رؤية كل إنسان بأشي دول سوقوا يا جنبا ويكفي جميع الناس رؤيته في جميع الناس رؤية عدلين يا ودا تد متاني جنم متم جنم عدلي ودب وكذا عدل على الأصح يتيكي كودا ما متن تيني بسادن شما في إنغنشي دوبا إزوا غوانشا حديثي نابلاء عمر ليكي تشوا ترى الناس الحلال لديكي أكمان غنو أكن تشوا وانا حديثي بين فن تشوا شيكا دي يغني يدي باد لابارن شي أبن دي يغني والله أعلم. Imam An-Nawawi ya ci gaba da cewa amma ta fuskar sharruwa fala yajuzu bi shahadati adlin wahidin ala hilal shawwal inda jami'ul ulama illa aba thawrin fajawwazahu bi adlin, yace a wurin sharruwa na watan shawwal wannan bai halasta ba sai an samu akalla mutum biyu adilai in banda abu thawrin cikin malaman shafi'iyya babu wanda ya bada wannan fatwa, shi yana ganin ya halasta da adili mutum daya. Haka Ibn Hajar yake faɗa a cikin Fathul Bari cewa abinda yake nufi da rataye ganin cewa kowane gari sai sun gani ne ko kuwa idan wani gari ya gani ya tabbata ga sauran ya dai maganganu masu tsawon da suke nuni zuwa ga shi ma yana karkata zuwa ga ganin mutane biyu alal aqal ko ganin jumhur kafin a yadda. To idan kuma ba a ga wata ba ranar 29 ga watan Sha'ban, to sai a jira sai 30 ga wata, wato washagari kenan. To da zaran haka ta faru to ba sai an jira ganin wata ba idan Sha'ban ya yi 30, saboda ya riga ya cika kenan. Za a iya komawa da tafai mabambanta don samun ƙarin bayani irin littafin Al-Mughni na Ibn Qudama, irin Sublus Salam, irin Fathul Bari, irin Sharhin Muslim na Imam An-Nawawi da makamantansu, don samun ƙarin bayanai akan hukuncen ganin wata. Abinda dai ake tikewa zuwa gare shi shine cewa za a yi azumi idan ganin wata ya tabbata, wallahu alam. Akwai abinda ake ce ma siyamu yawm shakk, wato azumin ranar shakka. Ranar shakka ita ce ranar 30 ga watan Sha'ban, wato ran da ake tunanin shin jiya din nan wata ya kare 29 ko kuwa bai kare ba, to shine ranar shakka. Ana shakka shin 30 ne ga Sha'ban ko 1 ne ga watan Ramadana, saboda ba a ga watan ba. Wannan rana malamai sun yi maganganu daban-daban akan azumtarta. Jumhurin malamai suna tafiya akan rashin halastin yin azumunta, suna aiki da zahirin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma fadin amma da yake cewa man sama yawma shakki faqad asa abul qasim, wanda duk yayi azumi ranar shakka to wannan ya saba wa ban qasim Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A cikin wata riwaya da ake samowa daga Hanabila, su kuma suna ganin ayi azumin shi dan yin taka tsantsan dan tsara kofar yuwar ya zama Ramadana ne, suka ce saboda wata fasara da suka yi fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu hatta tarawul hilala wala tufturu hatta taraw fa in gumma alaikum faqdiru lahu. Sai wadannan malamai suka fasara cewa faqdiru lahu ai wato ku dauka kawai ya fito, anan ne suka sami wannan fasara wadda take ba daidai bace, domin wata riwaya ta fassara kamar da muka ji a baya cewa fa akmilu sha'bana 30. Ibn Qayyim yayi maganganu a cikin Zadul Ma'adi game da wannan mas'ala, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai daga cikin shiryar sa yin azumin ranar shakka, bai kuma bada umarni a yi shi. Dan haka ba a yin azumi ranan da ake shakkar wata ya fito ko bai fito ba. Dan haka mu kiyaye jama'a, ba a yin wannan azumi saboda hani da yazo karara daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na wancan hadisi, kamar yadda al-Allamatu As-Sanani yake faɗa a cikin Sulhul Salami cewa ba a yi kuma bai halasta ba kuma ba daidai bane, shine mazhabin malamai waɗanda suke muhakkikai. Akwai mas'ala game da abinda yake ce ma ikhtilaful matalib, wato sabanin mafitar rana. Shin akwai wata ƙasa wadda take kan wani tsari zai zama tsakaninta da wata ƙasa, akwai bambancin lokaci na awa 24, yadda za a ce misali yanzu a Najeriya yau ana rana kaza, ana rana kaza, ana alhamis alal misali karfi 9 na dare kuma a wata ƙasa daban su kuma yanzu dinnan laraba ne 9 na dare ko kuma juma'a ne 9 na dare ya zama akwai nisan awa 24 tsakankanin su to wannan tsakani da Allah kimiyar zamani ta nuna cewa babu wata ƙasa da ke da nisan awa 24 tsakanin ta da wata amma dai akwai bambancin wasu awa 8 wasu awa 10 wasu awa 6 da makamantan su da haka asalin wannan abu da yake ce mai ikhtilaful matali da wannan ma'anar to ba hakika bace sai dai bambancin lokuta tsakankanin garuruwa wajen fitowar rana da faduwarta da kuma rigaya da ake mujuna akan lokaci to shin idan an ga wata a gari kaza ko a nahiya kaza shin ya lazimci wannan nahiyar da sauran nahiyoyi ne ko ko menene abu akwai maganganu da malamai suka yi akan wannan mas'ala a takeice ga su zance na farko shine cewa kowane garin musulmai kowace ƙasa ya zama suna da ganin su suna aiki da nasu ganin cewa kowace ƙasa dukkanin duk inda aka ga manzanci na farko afwan shine cewa in aka ga wata a wani gari daga cikin garin musulmai da a wani balad daga cikin biladul muslimi to ya wajaba akan dukkanin sauran kasashen musulmai su yi azumi wannan shine ra'ayul jumhur sannan akwai zance na biyu da yake cewa li kulli baladin ru'yatu la yalzamuhum ru'yatu ghayrihim shafi'iyya kenan da hanabila sune masu cewa kowane gari su yi aiki da ganin su kuma ganin wani gari bai lazimta wani gari sannan akwai zance na uku kuma wanda suke ganin cewa ganin wani gari yana lazimtan sauran garuruwa da ke kusa da shi wanda suke da lokaci iri ɗaya alal misali an gani a Najeriya to irin Niger da Kamaru da Chadi da Kwatano to ya lazimce su sai dai yana da kyau mu san cewa shi musulunci bai san waɗannan rabe-raben ƙasashen ba wannan rabe-rabe ne na Turawa da haka muna kwatance da su ne a bisa yadda suke wannan ita ma magana ce da Shafi'iyya suke binta wanda kuma an samu malamai da suka goyi bayan ta cewa duk garuruwan da ke kan yanki guda wanda suke kan abin nan wato time zone lokaci iri guda to azumin su ya kamata ya zama iri ɗaya ne zance na hudu shine cewa idan ganin wata ya tabbata wanda shugaban musulmin duniya ko shugaban musulmin wani yanki ya yarda da wannan ganin wata to wannan ganin watan dole kowa ya aiki da shi wanda ke kashin wannan yanki domin shi shugaban a gunshi dukkan garuruwan kaman gari guda ne idan muka lura jama'a a waɗannan maganganu kamar misali musamman magana ta uku da ta hudu to kamar suna da kama da juna shine cewa wanda abinda duk shugaba ya yarda da shi na ganin wata to wajibi ne ya aiki da shi ba daidai bane a ce an ga wata wasu suke yin azumi sannan duk koda ma za ka ɗauki maganar masu cewa li kulli baladin ru'yatu to idan aka ga wata a wani gari wanda yake rigayar gari kaza a dare to lazimin haka kuma an gani a wajen ku kamar misali yanzu mu a nan Najeriya Saudiya suna gaba da mu a wata da abin nan a lokaci da awa biyu idan muna karfe 9 na dare to suna karfe 11 idan muna karfe 7 na safe to suna karfe 9 kenan to in dai har aka gani a wurin su sanda rana ta fada a wurin su rana za ta fada a wurin su 6 da rabi a lokacin mu kuma muna watakila 4 da rabi anan to idan rana ta fada a wajen su 6 da rabi kuma suka ga wata to ya nuna an riga an haifi jinjirin watan kenan dan haka koda mu a sa'ar da rana ta fadi ba a ganshi ba to ya nuna cewa an riga an haife shi ma kafin rana ta fada a wajen mu amma sai wasu malamai suka ce to idan kuwa aka ganshi a waɗanda suke wato mutaakhirun kamar mu mu gani Saudi Arabia ba su gani ba tunda daren su ya riga namu to akwai yuwar ya zama cewa daren su sa'ad da yayi ba a haifi jinjirin watan ba amma daga baya sa'ad da aka haife shi mu sai dare yayi a wajen mu a take tare jama'a tattaunawa ce mai tsayi da malamai suka yi akwai maganganu da dama da zaka samu a cikin littafai musamman ka kuma littafai irin su majmu'ul fatawa ta Ibn Taymiyyah wanda yayi zantuttuka da yawa akai akwai hujjoji da kowane bangare suka faɗi wannan ba muhalli ne a tsaya a ita dabdala a kansu ba ballantana a ce sai an kakkawo su amma a tattaƙaice wannan kenan abinda aka tike akai abinda bincike na ilimi tike akai shine matukar ganin wata ya tabbata matakar ganin wata ya tabbata wajibi ne akan duk wanda labari ya kai shi a matsayin shi na musulmi ya azumi wannan shine abin da malamai suke ganin cewa shine zance mafi dacewa da kawaida amma na shari'a ta fuskar wancan hadin kan musulmai da muka yi magana ta fuskar wato dacewa da yin ibada guda daya ta fuskar kuma cewa gaba daya musulmai za su koma ne su kalli bangare guda shine ka'abar su wajen sallah da sauran su kuma ta fuskar cewa idan muka lura lailatul qadr guda daya ce ranar idi guda daya ce idan aka ce ma'ana yi wasu na lailatul qadr yau wasu kuma ta su sai gobe to kaga an samu wato abin nan kenan an samu rarrabuwar ita kanta lailatul qadr dan wallahu ta'ala a'lam akwai malaman da suke ganin cewa za a yi amfani da ganin garin makka za a gabatar da garin ganin kasar makka akan sauran ganin wasu gari saboda makka ita ce kamar a ce cibiyar addini ita ce kamar da Allah yake fada litunzir ummul qura wa man hawlaha kazalika auhayna ilayka litunzir ummul qura wa kazalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzir ummul qura wa man hawlaha fadan Allah litunzir ummul qura wa man hawlaha to kaga makka ita ce tsakiyar duniya a bisa wannan bayani na alqur'ani kuma ita ce alqiblar musulmai ibadan sallah tana da irtibati da ita haka ibada aikin haji tana da irtibati da ita dan haka babu yadda za a yi a ce ana yin ibada ba tare da an yi reference da kasar makka ba to da haka wasu malamai suke ganin cewa idan mutanen wasu garuruwa suna da shakka game da nasu ganin wata ko kuma ba su da tsare-tsare na ganin wata wanda suke tabbatattu ko ba su da shugabanni wanda suka damu da addini to sai su yi itibari da ganin wata na kasar makka wannan daga cikin malaman da suka goyi bayan wannan akwai malaman mu malam Muhammad Awwal Adam Albani rahmatullahi alaihi a wani lokaci a can baya yayi wasu laccoci a lokacin da ake ta yawan samun matsaloli na ganin wata a nan kasar yadda zaka ga wasu su ce sun gani yau wasu su ce sai gobe za su yi wasu ma tsakanin su da sauran musulmi kwana biyu wasu kuma da an ga wata su fara korafi akan cewa wannan watan yayi girma ya za a ce wannan watan sai ya fito ya za a ce an fara azumi an yi daya an yi biyu ba a ga wata ba wasu su ce sun ga wata sarkin musulmi ya ki yadda dan haka su sun yi azumi rairayen dai matsaloli da kasan wannan kasa ta mu na Najeriya ba ta rabuwa da su Allah ubangiji ya gyara mana abinda yafi dacewa kamar da malamai suka tabbatar shine cewa ayi azumi da ganin wata da zaran ya tabbata kowa yayi wallahu ta'ala a'lam dangane da yin amfani da lissafi na kimiyya ko lissafi na kalanda ko amfani da wasu na'urori waɗanda za a dinga leƙen wata da su malamai sun yi maganganu akan cewa wannan ya saba wa asalin kawaid da musulunci ya kawo kuma musulunci ya kawo ka'ida kamar yadda muka ji faman shahida min kuma shahara falyasu sannan ya kawo ka'ida da sumu li ru'yatihi wa afturu li ru'yati dan haka wannan nasu shine guda biyu da suke da dalala ta zahiri akan cewa alamar da ake amfani da ita wajen ganin wata ita ce ido wanda dukkanin mutane sun yi tarayya wajen suna da idan gani kuma koda dai ba su da shi akwai masu shi a kusa da su babu wani kunci babu wani haraj babu wani taklifi babu bukatar sai ka iya wani lissafi ko kuma ka san yadda ake ita na'ura da shi ake amfani wajen shiga wata da shi ake amfani wajen fitar watan azumi da ma sauran watanni kamar yadda yazo kuma a cikin sunnah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce la tasumu hatta tarawul hilal a cikin hadisin ainihin wato Bukhari da Muslim kar ku yi azumi sai kun ga wata a cikin wata riwaya Abdullahi Umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ummatun ummiyya la naktubu wa la nahsibu ash-shahru hakaza wa hakaza yace mu wasu al'umma ne waɗanda ummiyya ba al'ummar rubutu da karatu ba ba ma rubutu ba ma lissafi wato ba shine asalin mu ba a wajen ibadar mu wata haka ne da haka ya kale hannu ya tsatsa ya sake kala wata ya nuna 29 ko makamancin ko 30 ibn Taymiyyah yana cewa hadisai da suka zo akan wannan magana wanda suke da yawa suna nuni zuwa ga cewa na farko labarin yana nuna cewa wannan al'umma za ta bi tsarin lissafi ba wajen ganin watanta dan haka ba wai an haramta bane an hana amfani da shi ne a wajen ganin wata abu na biyu cewa da aka yi latu suma tataru al-hilal yace wannan yana nuni zuwa ga duk azumin ramadana to sai an ga wata za a yi shi ba za kuma a sha ba sai an ga wata sannan ijma'in musulmi ne ga baki ɗaya tun farkon al'umma har zuwa yanzu cewa dukkanin duka shekara cikin shekara sama da 1300 din nan da aka yi ana musulunci duk wata shekara da ta zo ana amfani da ganin wata ne na ido sannan ayi azumi da ganin wata na ido sannan a sauke wajibi ne mutane su kula da wannan kuma su daina dogaro da kalanda cewa ai ga abin da kalanda ta ce in ya saba mata a ga cewa kamar wai ita ce asali ba asali bace ita da ganin wata na azumi da batu akan yaushe ne aikin haji arafa kenan da batu akan yaushe ne lokutan sallah duka ba a dogaro da irin waɗannan kalandu a ce su ne umda su ne asali duk sanda aka yi sabani a kuma gare su wannan ba daidai bane domin ba su bane asali abin da yake asali shine gani din da kuma canjin yanayi faduwar rana da fitowar ta da zawalin ta da makamantan su wannan sune abubuwan da Allah ya alakanta ibadoji da su abin mamaki a yanzu wasu kasashen musulmi musamman irin su Malaysia da India da makamantan su da kasashen turawa inda musulmai suke zaka ga su sun kauda kai daga waɗannan ka'idoji na asali ga musulunci sun yi ruku ga baki daya da ainihin wato kalanda zaka sai ya zama akwai fixed time akwai lokaci wanda yake an riga an tantance shi keke da keke yadda ka san dai ana yi a kalandar Bature a ce yau 1 ga watan Mai to kowa ya san yau ne kawai rana kaza ne 1 ga watan Mai dan haka babu aiki babu kaza ba makaranta rana kaza ne ranar demokradiya rana kaza ne ranar yancin Najeriya wato tun farkon shekara kowa ya kalli kalanda zai iya gane wacce ce wannan rana an santa ta bara an santa ta badi an santa ta bana cewa 1 ga watan Oktoba ranar kaza ne 1 ga watan Oktoba za ta faɗo ranar kaza ne babu canji to musulunci ba haka karanta shi take ba to sai suka dauki irin wannan tsarin sai aka yi kalandar musulunci da haka tun farko sai a ce kai za a fara azumi rana kaza da ya zama equivalent to kalandar Bature ta lokaci kaza za a sha ruwa rana kaza sai ka tarar koda musulman duniya sun zo sun ga wata kafin wannan ranar da kwana daya ko kuma ganin watan ya jinkiri da kwana daya ko biyu to su ba za su canza rasu wannan ba daidai bane aslan ba daidai bane amma zaka tarar kuma haka ma kai suke aiki da shi a wasu kasashe musamman waɗanda ba irin namu ba wallahu ta'ala a'lam abin da nake cewa a ƙarshe ya ƴan uwa masu albarka shine mu kiyaye mu ji tsoron Allah mu bi abin da yake shine asali a ka'ida ba daidai bane a ce an ga wata mutum ya ce sai ya gani da kansa kuma ba daidai bane mutum bai ga wata ba ya ƙarya ya ce ya gani kuma ba daidai bane sarkin musulmi ya ce ba a ga wata ba wasu mutane ko kuma har ma da malamai su kuma su ja almajiran su zuwa ga cewa su kam za su yi azumi ko da an ce ba a gani ba tunda su gani ya tabbata a wajen su ko kuma a ce an ga wata za a sha ruwa wasu su ki shan ruwa ko kuma ba a ga wata ba wasu su sha ruwa su yi idi a cikin watan Ramadana duk waɗannan abubuwa ba daidai bane duk waɗannan abubuwa ya kamata mutane su kiyaye su abinda ake so musulmi su tafi gabaki daya a matsayin al'umma daya uwa daya uba daya makoma daya azumi daya ibada daya komai nasu iri daya wallahu ta'ala a'lam to dangane da azumi da mutane suke yi akwai wasu ɗaiɗaiwan mutane waɗanda ake ce musu ashabul a'zar wato masu uzuri waɗanda aka halasta musu saboda uzuri su sha ruwa su ci abinci cikin Ramadana da rana in ya so daga baya sa rama yana da kyau mu san wannan ka'ida cewa duk wanda ya karya ya sha ruwa da Ramadana duk wanda ya sha ruwa da Ramadana saboda wani uzuri to asalin abin da ke kanshi shine ramuwa ya kamata mu gane wannan asalin abin da ke kanshi shine ramuwa amma idan ba zai iya ramawa ba to nan ne wata magana ke faduwa zan dan yi magana insha Allah a cikin wannan yanki game da wasu daga cikin masu uzuri musamman ƴan uwan mu mata iyayen mu waɗanda zaka ga suna yawaita tambayoyi akan mace mai ciki mace mai shayarwa mace mai ciki mace mai shayarwa wanda asalin abin da ke kanta ita ma mai cikin da ita ma mai shayarwa in hatta sha azumi bisa larura da bukata shine ramuwa ne ya kamata ƴan uwan mu mata iyayen mu danginmu su san wannan domin suna yawan tambaya akan waɗannan masaloli kuma abinda muke lura suna nema kawai a ba su mafita akan cewa ba sai sun rama ba su ci gaba da ɗiban kirki suna yin suna ciyarwa to wannan zai yiwu ne kawai idan ba za ta iya yi ba daga baya ya kamata a kiyaye wannan tun farko zamu yi magana akan shi insha Allah daga cikin masu uzuri akwai mutum na farko wanda ake bashi uzuri shine man akala aw shariba nasiyan wanda ya ci ko ya sha da mantuwa yana daga cikin ashabul azar sannan akwai al musafir shine matafi sannan akwai al ajizu anis siyami ajizan mustamiran la yujaza wadu wanda ya kasa yin azumi gabaki daya kasawa na har abada ba a tunanin wannan kasawar za ta gushe daga barinsa sannan akwai al marid mara lafiya kenan sannan akwai al haid wan nufasa akwai mace mai haila da mace mai jinin haihuwa sannan akwai al hamil wal murdi' mace mai ciki da mace mai shayarwa mai jego da mai ciki sannan akwai al haram wato wanda yake tsoho ya tsufa sannan akwai al mukrah wanda aka tirsa samu shi dole sai ya sha ruwa kamar irin musulmi da zaka ji ana labarin cewa suna rayuwa a kasashe irin kasashen China wanda kasashe ne na kafirai mugayen kafirai da suke hana musulmai azumi wanda za a danna mutum da karfin tsaya ce sai ya ci abinci ko in yazo office wajen aiki musulmi ne a ce dole lokacin break sai ya ci abinci to kaga wannan mukrahun ne to yaya zai da farko yana da kyau mu fahimci cewa shari'ar musulunci shari'a ce wacce take wahayi ne na Allah wato doka ce ta mahalicin mutane wanda ya aiko ta zuwa ga halittunsa dan haka zaka ga ta bambanta dokar da mutane suke wa ƴan uwansu mutane wanda a cikin doka Allah zaka ga akwai shumuliya akwai gama komai akwai hikima akwai tsari akwai tausayi akwai kuma kasancewa wata doka ce mai kakkiya babu gibi a cikin ta yayin da a cikin dokokin mutane wanda suke wa ƴan uwansu zaka ga akwai cikawa ko gazawa akwai zalunci akwai san kai akwai kuskure akwai jahilci akwai abubuwa da dama da suke biyo bayan dokokin mutane wanda da kansu bayan sun yi sai su ta gyarawa su ta gyarawa su ce nan bai yi ba can bai yi ba can bai yi ba a yayin da shi ko tashri'i na Allah alhakim to zaka ga ya zo ya cika dukkanin bukatun dan adam da maslahar dan adam ya zo kuma ya miƙa da dan adam dan ya tafi a miƙe tare da kulawa da rauninsa tare da kulawa da dan adancinsa tare da kulawa da abubuwan da suke iya bujiro mishi na abubuwan da su iya masa tasiri dan haka musulunci yana da ka'ida amma game da taysir game da samaha game da tashri'at wanda suke mumtaza wato sauki da saukakawa da kuma kawo abubuwan da suke masu abin nan masu muhimmanci wajen sawa mutane sauki a cikin rayuwa akwai na farko tukuna akwai raf'ul akwai abin da ake cewa raf'ul haraj kamar da Allah yake cewa ma yuridullahu li yaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu li yutahhirakum li yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun Allah baya so ya sanya muku wani kunci so yake ya tsarkake ku ya sa ya ba ku cika muku ni'imar sa dan ku gode masa sannan akwai kuma wato takhfif wa taysir kamar da muka ambata zaka ji Allah yana cewa yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa Allah yana so ne ya saukaka muku wa khuliqa al-insanu dha'ifa an halicci dan adam ne a cikin rauni yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr Allah yana so ya saukaka muku ba ya sanya kuntata muku akwai kuma wato ibn nan samaha ta addinul islami sauki da rangwame da Allah yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim hakika manzo ya zo muku wanda yake yana duk abin da zai sa ku kunci to yana mishi nauyi kuma yana da kwadayin akan duk abin da za ku binna za ku samu falala a cikin sa kuma mai tausayi ne ga mu'minai akwai kuma tsoro da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunawa akan kare kuntata wa al'umma sa laula ana shukka ala ummati kaza laula ana shukka ala ummati to da dama zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin irin wannan ba dan kan na kunta wal umma ta bada na ce ayi aswaki kamar da al-Imam Muslim ya ruwaito haka kuma akwai sauki da aka yi ta samu daga ainihin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikace inda yake wasabai fada akan kasu kuntata wa kansu ko wasun su kamar fadin shiga mu'adu afattanun anta ya mu'ad da ire-iren su da makamantan wannan game da sallah da yaje mutane yana tsawaitawa mun ji bayani a baya game da Abdullahi dan Umar dan As wanda yake so sai ya ta yin azumi baya shan ruwa da makamantan su to duk waɗannan suna nuni zuwa ga ka'ida amma game da musulunci akan saukakawa akan taklifin musulunci abu ne mai yiwuwa abu ne wanda kowa zai iya babu kunci babu takurawa babu abin da yafi karfin mutum a ciki kuma babu sanya mutane a cikin wahala to haka wannan abu yake dangane da ainihin wato ita kanta ibada azumi kamar yadda yake game da sauran ibadoji na addinin musulunci babu shakka azumi ibada ce mai wahala amma wahala wanda mutum zai iya dauka akwai abin nan a cikin ta akwai wahala akwai hakuri wanda ba kowa ne zai iya jurewa daidaiwan musulunci ba to dan haka sai aka ware su shi wanda ba za su iya jurewa ba aka ce an musu sauki su sha ruwa daga baya san da za su iya jurewa sai su rama domin sun samu kansu a matsayin a cikin wani yanayi ne da ya hana su yin azumi alal misali shi sa Allah yake cewa fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana mariban wanda ba shi da lafiya au ala safarin ko yake cikin halin tafiya kaga waɗannan abubuwa guda biyu al-marad wa halus safari madanna ce wato wuri ne da ake tsammanin kunci da wahala da haka aka ce kada mutun ya azumi a dide wannan lokacin da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa mu ma'azumi sauƙaƙa mu wanda yake mai azumi sauƙaƙa mu wanda yake cikin kunci na rashin lafiya ko matafi aka hana shi wato don haka sai aka sauƙaƙa ma mara lafiya da matafi da tsoho wanda ya kasa ya riga ya tsufa da mai haila ko jinin biki da kuma mai shayarwa da sauransu wanda za mu zo mu ji maganganu a kansu insha Allah to ɓangare na farko yayin wa masu albarka shine mutumin da ya ci ko ya sha da mantuwa wanda an wayi gari ana azumi na Ramadan sai ya manta ya ci ko ya sha ba tare da ya tuna ba to wannan kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Bukhari da Muslim suka rawaito daga sahabi Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma atamahu Allah wa saqa wanda ya manta yana azumi sai ya ci wani abu ko ya sha to sai ya ci gaba da azumin sa Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi wannan hadisi ne tabbatacce kuma nasi ne karara daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba za a karɓi maganar wani mutum ba ko waye wanda ta ci karo da wannan hadisi ga kuma umumin fadin Allah da yake cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah karka kama mu a cikin abin da muka yi kuskure ko muka manta idan mutum yana cin yana azumi sai ya ci wani abu to da zaran ya tuna malamai suka ce sai ya marmaza ya furtar da har abin da ke cikin bakin sa kamar yadda al-Allamah Uthaymeen yake faɗa Ibn Qayyim yana cewa yana daga cikin shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama isqatul qada'i amman akala aw shariba nasiyan yana daga cikin shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato rashin tirsasa ma wanda ya ci ko ya manta ya ci ko ya sha da mantuwa rashin tirsasa mashi akan ya rama a cikin zadul ma'adi kenan akwai matsala da mutane suke yawan tambaya shin wannan rangwame ya shafi duk wani lokaci da mutum ke azumi ko kuwa sai a cikin watan Ramadana shin idan na azumin sittu shawwal ko na azumin litinin da alhamis ko na azumin ramuwa ko na azumin kafara ko na azumin bakanci sai na ci ko na sha da mantuwa shin ya shafe ni wannan rangwame ko bai shafe ni ba maganar da malamanmu suke ba da fatawa da ita cewa wannan rangwamen bai shafi abin da ke wajen watan Ramadana ba saboda riwaya al-Imam al-Hakim an-Naisaburi wanda tazo da cewa man akala aw shariba fi Ramadana nasiya to wannan kaidi na fi Ramadana lalle kaidi ne abin itibari da shi dan haka idan mutum a wajen Ramadana ne ya ci ko ya sha babu shakka wannan azumi ya kare kamar yadda da mutum zai yi magana a sallah to a sallar shi ta kare domin a koda ko mantuwa yayi magana sallar shi ta kare ba za a ce za a itibari da mantuwa yayi ba wallahu ta'ala a'lam mutum na biyu wanda yake da uzuri a wajen shan azumi shine matafi daga cikin dalilan da suka zo don tabbatar da cewa matafi yana da uzuri shine fadin Allah faman kana minkum maridan aw ala safarin duk kuma Allah ya sake maimaita cewa faman shahida minkum shara falyasumhu man kana maridan aw ala safarin wanda ke halin tafiya kaga wannan nasi ne sarihi a cikin alqur'ani mai girma da ke nuni zuwa ga halaccin sharruwa ga matafi ya zo a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Aisha radhiyallahu anha da take cewa wani mutum mai suna Hamza ibn Amr al-Aslami wanda yake yana yawan aka cewa kana kathira siyami yana yawan azumi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a sumu fi safar
ko zan iya azumi halin tafiya manzara sai sunan yake ce mishi in shi ita fasum wa in shi ta fa after in ka so kai azumi in ka so kuma ka sha ruwa Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi na sayyidatuna Aisha radiyallahu anha har ila yau a cikin riwayar da Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar su da wasu su daga sahabi Abu Darda Allah ya kara masa yadda yake cewa mun fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata daga cikin tafiye-tafiyen sa a cikin tsananin rana har zaka ga mutane suna sanya hannunsu suna tara kansu saboda tsabar tsananin rana yace wa ma min nasaimun illa ma kana minan nabi sallallahu alaihi wasallama wa ibn rawaha babu wanda yake azumi sai annabi shi da Abdullahi ibn rawaha salawatullahi wa salamuhu ala rasulihi wa radiyallahu an ibn rawaha har ila yau al-imam al-bukhari da muslim da sauran malamai suka ruwaito hadisi daga jabir bin abdullah Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wata rana a halin wata tafiya fara'a zihaman wa rajulan qadhulla alai sai ga taron mutane an taru a wani waje an yi cincirundo ga wani mutum kuma an kifo akan shi ana mishi ilwa ana mishi fita sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma haza yace me wannan faqalu sai aka ce sa'imun wallahi ya manzon Allah azumi yake kuma har ya samu rauni ya fadi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa min albirri siyamu fi as-sawm fi siyamu fi safar laysa min albirri siyamu ko as-sawm fi safar bashi daga cikin biyayya Allah yin azumi a tsakanin tafiya ga wanda ba zai iya ba kaga wadannan hadisi suna nuni zuwa ga halacci na sharruwa fil jumla ga wanda yake matafiyi babu sabani ga tsakanin malaman musulunci game da haka sabani dai yana zuwa ne akan mun banda malaman wato zahiriya da suke gane in ma yayi azumi azumin bai yi ba amma sauran malaman suke suna ganin babu laifi zai iya yin azumi kuma zai iya sha sai dai magana akan cewa to wanne ne fa falala yayi ko ya bari zamu zo mu ji wannan insha Allah sannan malami suna kokarin yin magana a ila yau akan wace irin tafiya ce ake yi makaso wace irin tafiya ce ake yi ma kasar ake yi ma ake sharruwa da sharadin cewa kada mutun yayi hila wato ya kokarin yin wata dabara ko wata yaudara wanda za ta sa ya dinga yin tafiya ta ƙarya dan ya dinga sharruwa al misali a ce mutun bai da wani abun yi bai da wata bukata ta tafiya daga nan zariya gari na wayewa da azumi sai ya dauki mota ko ya je shiga mota haya kama hanya kaman dan kawai ya ci abinci ba dan wai yana da wata bukata a gaban ga wannan zai zama wato wata hila ce yake kenan kuma Allah ya sani ya alamu khayatul a'yuni kuma tukfi sudur to malamai suka ce tafiyar da duk za a iya mata kasar to ya halasta a sha azumi tafiyar da za a mata kasar ya halasta a sha azumi kuma akwai tafiye-tafiye wanda suke na halas akwai wanda suke na wajibi akwai wanda suke na haram to anan ma an samu maganganu kala daban-daban farko ne tafiya wanda suke na halas shine kaman tafiyan jihadi ko haji ko umara ko neman ilimi ko tafiya dan yin wani abu da ya halasta da makamantansu duk waɗannan babu laifi mutun ya azumi ko babu laifi kuma ya sha amma tafiya fa wadda tafiya ce ta saban Allah kamar a ce dan fashi ne zai hawo mota ya je inda yake sata ko wanda ya tafi wata barna ko zai tafi wani yawon lalatarsa ko bawa da ya gudu daga gidan ubangidansa ko mace da ta gudu daga gidan mijinta ko makamanta kamar da tafiya ce a cikin zulubi suke waɗannan ko za su yi azumi ko za su yi sharruwa saboda wannan tafiya ta su wasu malamai sun hana cewa bai halasta su sha ba tunda cikin sabon Allah suke amma dai wallahu alam dan sun sha ba za a ce bai halasta gare su ba wancan zulubin yana nan akan su sannan kuma wajibi ne su dawo daga wannan farnar suke Allah shi kyauta sai dan gane da tsawon tafiya wato masafa ta tafiya wadda take halasta cin abinci shari'a ta bayyana cewa tafiya kawai to haka sai malamai suka yi sabani maganganu daban-daban wasu suka ce sai in ya kai masiratu yawmaini kamilaini fa akthar wasu kuma su ce wato tafiya kwana biyu wasu su ce tafiya kwana uku wasu su ce tafiya din tafiya kawai abin da yake rajihi kamar da Ibn Taymiyyah ya goyi bayan sa a cikin littafin sa Majmu'ul Fatawa a cikin mujallad na 25 shine duk abin da za a kira da suna tafiya a urfin wato mutanen al'ummar da wannan mutumin yake rayuwa wato tafiya ita ce wanda za a yi ban kwana da ƴan uwa za a dauki guzuri za a bar gari wataƙila a bada wasiya ko amana duk abin da a cikin tunanin mutane za a ga cewa wani matafiyi ne ya kulla niyyar tafiya to wannan ya halasta gare shi ya sha ruwa duk abin da kuma ba sunan shi tafiya ba to bai har sai insha Allah abin da yafi falala ga matafi shine yayi abin da yafi sauki gare shi azumi ne ko shan ruwa akwai wanda azumi ne falala gare shi to yafi sauki gare shi to shine falala sa sai aiki da wa anta sumu khairu lakum akwai wanda shan ruwa ne falala gare shi sai yafi sauki gare shi amin sai kuma sai aiki da laysa min albirri siyamu fi safari duk da yake aslan akan gaba yin azumin shine yafi amma ga ɗaya wa mutane kowa zai zaba abin da shi yafi mishi saboda kuma a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba da labarin cewa ba a taba ba shi zaban abu guda biyu ba sai ya zabi wanda yafi sauki illa ikhtara aisaruhuma dan haka abin da yafi sauki shi za a zaba an samu hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Jabir bin Abdullah ya rawaito cewa an kama hanya za a je fatu Makka aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa ga mutane da suna azumi suna cikin kunci sai ya daga ruwa ya shayi kare azumi sai aka zo aka ce mishi wasu sunki karyawa sai yake cewa ulaikal usat ulaikal usat wadannan masu sabo ne da haka mutum ma zai iya zama mai sabon Allah idan ya zama yana azumin amma kuma cikin kunci abin da yasa aka sauke wa mai tafiya aka sauke mishi azumi saboda matafiyi ita tafiya tana daga cikin mazan na ainihin wato kunci ana sa ran samun kuntata a cikin tafiya dan haka aka sauke mishi azumi to ba daidai bane ya ce shi dole sai yayi kuma ba daidai bane waɗanda suke azumi a halin tafiya su dinga jin haushin ko su dinga mamaki ko da yin Allah wadare ga wanda ba sa yi ko kuma wanda su ba sa yi su dinga ganin masu yi a matsayin cewa waɗannan su kuma suna da zafin kan addini kowa yayi abin da yake ganin yafi mishi yanda sahabbai suka rayu a irin haka suke cewa muna tafiya wasu na azumi wasu na shan ruwa amma ba wanda yake jin haushin wani ba wanda yake ganin wani bai kyauta ba ko kuma wanda yake ganin cewa ɗayan ya cika kunci sai dangane da shin kwana nawa matafiyi zai yi yana azumi amin yana shan ruwa sori yana azumi daga nan kuma ya sha ruwa abinda shi wannan akwai maganganu masu tsawo akai tsakanin malamai sai dai ba zai yiwu a ta kawo su ba domin faɗakarwa ce wannan a takaice abinda ya kamata mutane su sani kawai shi ne matuƙar mutum sunan shi matafi hukunce-hukuncen matafiyi ba su kushe daga kan shi ba to ya halasta ya sha ruwa shi ne shin yana kan hanya ne ko ya isa garin da zai je idan ya isa garin da zai je akwai matafiyin da zai isa wani gari da zai je to bayan lokaci kankani kuma sai hukunce-hukuncen matafiyi su tashi daga kansa alal misali wanda ya taho daga wani gari zai zo garin su da zarar ya iso garin su hukuncin matafiyi sun fada akan sa wanda ya taho daga wani gari zai je wani gari da nufin ya zo zama darsha to shi ma da ya isa garin hukuncin matafiyi ya fada akan sa ko kuma wanda ya taho daga wani gari zai zo ya zauna wani tsawon lokaci wanda yanayin lokacin da yanayin abin da zai yi ba zai ba shi dama ya ci gaba da gudanuwa a matsayin matafi ba ma'ana in yabo zai baza kayan shi zai baza hadar shi zai saki jiki ya yi abin da ya kawo shi duk da ba garin su bane to shi ma wannan hukuncin matafi ya fada akan shi almuhimmi da shi ne duk wanda hukuncin matafi ya fada akan shi to bai halasta ya sha ruwa ba ko da ba garin su yake ba amma duk wanda hukuncin matafi yake kansa ko mun daren dadewa in yana so ya sha ruwa ya rama daga baya to ya halasta ya sha amma yin azumi shi ya fiye masa idan zai iya yi kamar yadda rashin yin azumi shi ya fiye masa shi kuma wanda ba zai iya yi ba haka dai malamai suke tattauna waɗannan masailu a cikin littafin su ana iya kuma da tafin bidayatul mujtahid da littafin majmu'ul fatawa na ibnu taymiya a cikin mujalladi na 6 da littafin mughni na ibnu qudama da littafin nilul awtar da wasan su za a samu bayani da fathul bari za a samu bayani mabambanta akan waɗannan masaloli da kuma ra'ayoyin malamai da tattaunawa da suka yi domin matsala akan masafa ta tafiya adadin kwanakin kasaru adadin kwanakin shan ruwa ga matafiyi da sauransu matsala ce khilafiyya tsohuwa tsakankanin malaman sun ce ba sabuwa ba ce kuma ka'ida game da ire-iren waɗannan masaloli shine babu fada ko fitina ko gaba akai ya zama kai dai abinda ka zaba ko abinda aka baka fatawa da shi ya zama abu ne wanda an ba da fatawa da shi ne akan ilimi ko kuma abin da ya rinjaya a tunanin wannan malami da ya fatawa ko abin da ya rinjaya ga abin da an karantar da shi ba son zuciya bane to idan aka samu haka insha Allah za a fita daga cikin kunci babu matsala insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.